الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayan haka godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi wanda cikin horewarsa da ƙudurarsa ya kama wannan safiya ta Asaba, yau muna 28 ga watan Al-Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 a gida miladiya, yau muna 3 ga watan 8 shekara ta 2024. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikh Al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Muna nan a cikin ayoyi da malam ya rattafo su waɗanda suke tabbatar da sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. A ayoyi da muka tsaya a kansu mun karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Wato Allah yana bayani akan yarjejeniya na zaman lafiya. Yarjejeniya na zaman lafiya da kuma wato zaman Allah yana bayani akan yarjejeniya na zaman lafiya da akan kulla tsakankanin kafirai da musulmi. Allah ce famastaqamu lakum fastaqimu lahu, matakar dai sun tsayi akan wannan alƙawari, ba su warware alƙawarin su, ba su saba ma wannan yarjejeniya naku ba, fastaqimu lahum, kuma ku tsaya musu akan wannan alƙawari ba tare da sabawa ko rushe wannan yarjejeniya ba. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu taqawa. Shine muhalli shahid cewa sifan soyayya Allah subhanahu wataala yana son waɗansu mutane masu sifofi, waɗansu irin sifofi na daban. To daga cikin sifofin da Allah ke so shine akwai at-taqwa, da haka Allah yana son taqwa, yana son masu tsoron Allah. Sannan mun karanta inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, lalle Allah yana son masu yawan tuba zuwa gare shi, masu barin zunubai suna koma zuwa ga Allah, suna masu neman gafara da neman afwan Allah akan zarbabiya da suka yi, ko dai an ce su yi ba su yi ba, ko kuma sun yi ba daidai ba, ko kuma sun yi bai kai ga iya inda aka ce su yin ba, ko an ce su bari ba su bari ba, ko ba su bari duka ba, ko kuma sun bari amma ba ta irin fuskacin da aka ce su bari ba. Wannan ya sanya mummane suna yawan tuba zuwa ga Allah, kullum suna cikin istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, suna kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da karancin zunubansa. Amma dai kullum manzon Allah yakan yi istighfari aƙalla sau 70 zuwa sau 100. Akwai ma wata riwaya da take cewa duk majalisin da manzon Allah ya zauna kafin ya tashi sai ya faɗi rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sai ya faɗi wannan sau 100. In dai annabi ya zauna a wani majalisi ya jima, to kafin ya tashi sai ya yi tanana ta wannan rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, yana tuba zuwa ga Allah, yana neman afuwansa, yana neman yafiyansa. To haka su ma mummune suke, kullum suna cikin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, ba sa ruɗuwa da aikin su, ba sa ganin cewa su sun hau tudun mun tsira, su sun tsallake, suna jefa tuhuma ne ga wasu. A'a, mummune ba sa yin wannan, suna yin alkhairi amma suna zargin kansu, cewa ba su yi abin da ya dace ba. Sannan Allah kuma yana son masu almutatahhirin, masu tsarkaka, waɗanda suke tsarkaka su je ban ɗaki su kama ruwa bayan sun biya buƙatansu, ko kuma masu tsarkaka daga janaba ko daga jinin haila ko jinin haihuwa, ko kuma masu tsarkaka tsarki irin na addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala yana son su, shi ne muhalli shahid. To ayan da muka tsaya a kanta ita ce ayan da malam ya kawo, ya ayyuha alladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaum. Ya ku waɗanda suka yi imani, duk wanda ya yarda ya bar addininsa, to ya sani cewa fa sawfa ya'ti Allahu biqaum, da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, waɗannan mutane da Allah zai zo da su suna son Allah, Allah yana son su, su ma suna son Allah. Muka ce wannan wato aya tana nuni akan cewa Allah yana soyayya kuma ana son Allah, Allah yana so shi ma ana son sa, kuma soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa ita ce mafi kololuwan ni'ima, ita ce falala mafi girma, ita ce alkhairin da duk wanda ya dace da ita to an tattara mishi alkhairin duniya da na lahira. Irin waɗancan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala yake son su, su ma suna son Allah, za ka ga waɗansu mutane ne waɗanda yake zukatansu masu tsarki ne, ɗabi'unsu masu kyau ne, za ka ga masu ne ƙololuwan daraja cikin kamala a cikin sifofi na ɗan adam. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana son su, su ma suna son Allah. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa, to za ka ga Allah ya sauwaƙe masa duk wani abu mai tsanani, ko a addini ko a rayuwa, sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauwaƙe masa, sai ka ga ya yi ta cimma abubuwan da ya tasa a gaba. Wannan ko al'amari ko da ko shiga aljanna ne, shi ne mafi ƙololuwan abu mai wahala, domin salatullahi ghaliya, hajin Allah tana da tsada, ba a samun aljannan Allah a banza, ba a samun ta a kawai. To amma duk wanda Allah ya kaunace shi, sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe masa hanyoyin da zai bi shiga aljanna. Wamma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra, sai Allah ya sauwaƙe masa hanyoyin shiga aljanna. A yayin da wani yana ganin cewa sallah tana da wahala, shi Allah sai ya sauƙe masa sallah. Imani da ababen da suka lazimci imani, wani yana ganin suna da wahala, shi Allah sai ya sauƙe masa. Hakanan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi gamdakatar, ya taiwaita alkhairi, yana tsare shi daga munanan ɗabi'u. Duk wannan alama ce ta san Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan kuma za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanto da zukatan bayi zuwa ga mutum, zukatan bayi sai su yi ta ƙaunansa, su yi ta sansa, su yi ta masa addu'a na alkhairi. Wannan alama ce da ke nuni akan cewa Allah ya ƙaunaci bawa. Hakanan idan Allah ya ƙaunaci bawa, za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan karɓi aikin shi ɗan ƙanƙani, sai ya ba shi lada mai yawa. Wannan alama ce ta ƙaunan Allah, ko kuma cikin lawazim ne, idan Allah ya ƙaunaci bawa, to sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karɓi aikin bawa kaɗan, sai ya ba shi lada mai yawa. Me yasa? Saboda irin soyayya da ke tsakankani. Shi yasa duk yadda ka samu dama kai fafutuka ka nemo ma kanka soyayyan Allah, akwai riba, akwai riba a ciki, babu faɗi a cikin soyayyan Allah, babu faɗi a cikin soyayyan Allah. Idan wani mai mulki ya ƙaunace ka kana kusa da shi, za ka ga irin garabasa da roman da kake samu. Idan ka ce a yi za a yi, in ka ce a bari za a bari, in ka nemi ma wani alfarma za a yi masa, ballantana kai karan kanka. Mafi ƙaranci dai kana da kofan shiga zuwa ga wannan mai mulki ba tare da wani tannaki ba. Zaka duk abin da ka gani kana so ka fada masa zaka iya fada masa. Duk abin da kaga ya dace ayi zaka iya ce masa ayi kuma za a yi, soyayyan za ta haifar da haka. Walillahi al-masalul a'la. Idan ka dace da soyayyan Allah zaka shiga gurin Allah babu wata damuwa. In ka gaya ma Allah zai saurare ka. In ka ce Allah ayi za a yi. In ka ce Allah a bari, Allah subhanahu wa ta'ala zai bari. Akwai darajar da ta wuce wannan? Babu darajar da ta wuce wannan. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan ba ku manta ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, kaga al-hadithul qudsi kenan, babu abin da bawa zai yi ya kusanci Allah fiye da ya riƙa yin abin da Allah ya wajabta masa. Hakanan kuma bawa ba zai gushe ba yana kusantan Allah matuƙar da yana ƙarawa da nafilfi. Har ta kai ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa abin da bawa zai yi kene in ƙaunace shi, in kuma na ƙaunace shi sai in zama jin shi da yake ji da shi. Sai in zama ganinsa da yake gani da shi. Sai in zama hannunsa da yake miƙawa. Sai in zama ƙafansa da yake tattaki da shi. Idan ya roƙe ni zan bashi, in ya nemi tsari na zan tsare shi. Soyayya ta kai ƙololuwa kenan tsakankanin bawa da Allah. Shi yasa mutum ya fafutukan samun ƙaunan Allah da soyayyansa. Akwai riba. Akwai riba wallahi. Hakanan idan Allah ya taimaki bawa, Allah ya ƙaunace shi, sai kaga Allah na ta yafi mishi kurakuren shi. Ba baya yin kuskuren ba ne yana yi, amma kuma soyayya ta sanya Allah subhanahu wata'ala yana kau da kai. Ko a cikin halittu wanda ƙauna ya shiga tsakankaninka da shi, za ka ga zai ta maka litufuka sai kaga kana kau da kai. Walillahi al-masalul a'la. Allah shi ne mafi karamci. Idan ɗan Adam karancinsa ya kai ga soyayya ta shiga tsakankaninku ya kau da kai idan kai masa laifi, to me kake tsammani da al-a'la wal-ajallu? Allah subhanahu wa ta'ala shine akram, shine akram, mafi karamci, mafi daraja, mafi girma. Da haka idan soyayya ta shiga tsakankanin bawa da shi, to sai ga Allah yana ta yafi kurakure da za a yi masa. Ba zai kama bawa da shi ba. Cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan wani irin soyayya da ya shiga tsakankanin Allah da bawa. Yace bawa yayi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah. Allah ya ji daɗin haka, yace bawa na ya saba mun amma ya san cewa yana da mahalicci, ya tuba zuwa gare ni, da haka na yafe mishi. Sai bawan ya ƙara yin laifi, Allah subhanahu wata'ala zai ce bawa na ya ƙara yin laifi amma kuma ya san yana da mahalicci, abin bauta na gaskiya, ya tuba zuwa gare ni, na yafe mishi. Ya ƙara yi wani lokaci, da ƙarshe sai Allah ce kai bawa na, kaje kai duk abin da kaga dama ma zan banka maka da laifi ba. Soyayya ce kawai tsakankanin Allah da bawa. Allah ya riga ya ƙaunaci wannan bawa, da haka yanzu ya bashi lasisi, kaje duk abin da kaga dama ma kai, ba zan kama ka da laifi ba. Inda damuwan kawai take ita ce wane ne zai samu wannan daraja? Baka sani ba, kana cikin wanda Allah ya rubuta muku wannan ko baka ciki? Da kana cikin kana da tabbacin cewa an rubuta ka cikin wanda duk abin da kaga dama Allah ba zai kama ka da laifi ba, to kaga sai ka miƙe kafa. To amma kuma baka sani ba, kana ciki ko baka ciki? To hakanan kuma wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙaunace shi, to ai zuciyar shi ta riga ta samu tsarki kamar yadda muka bayani a baya. Zuciyarsa ta tsarkaka, ɗabi'unsa sun kyautata. Da haka ya zama cikin mafi cikan mutane a ɗabi'a da halaye. To kaga ba a sa ran kuma ɓanna ta riƙa fitowa daga gare shi. Akwai yanzu haka maganan da muke yi. Akwai mutumin da yake ka ba shi zaɓi ka ce kawai ya fito gidan shi ba hula, ya je shago misali. Yana ganin ya yi wani aibin da yake duniya ba za ta manta da wannan ba har muddin rayuwarsa. Ba zai iya ba. Ba zai iya ba, saboda komi yana tattaro ne ya cika a cikin halittar ɗan Adam. To shi abin da Allah ya ɗora shi a kai kenan, ba zai iya cire hula ba. ba zai iya cire hula ba. Akwai wani bamaguji, bamaguji kaga dai ba musulmi bane. Lokacin da ake masa bayani akan addinin musulunci shine addinin gaskiya, addinin kiristanci ƙarya ne. Cikin hujjojin da ake kafa masa hujja da shi, ana gaya masa cewa wani addini ne za a ce ba shi da tada sai kiɗa da waƙa da rawa, a haɗa da yara da manya da dattawa. Wannan ba magwajin ya ce kai da dattakun nan nawa wai in je coci ana kiɗa ina rawa a gaban yara, ya ce Allah ya tsare ni. Ba maguji ne yake cewa wai ya je coci ana kiɗa ga surukan shi ga ƴaƴan shi wai yana rawa, yana jin cewa alfarman ɗan adam ta wuce wannan dattaku, bata yadda da wannan ba, dattaku bata yadda da wannan mummunan ɗabi'an ba. To ballantana kuma wanda aka yi mishi wato aka ɗaure shi da addinin musulunci, ya kake jin ƙimansa da darajarsa da ɗabi'unsa cikakku za su kasance? To za ga abin sai dai wanda Allah ya azurta shi da imani nan zai ka gane ɗabi'u, cikan ɗabi'u na mutuntaka. Nan za ka ga tsarkin zuciya yana tabbata, nan za ka ga kyawawan ɗabi'u da halaye suna bayyana. To kaga wanda Allah ya riga ya ƙaunace shi har ya ba shi lasisin yi abin da kaga dama ba zan kama ka da laifi ba. To kar kai tsammanin akwai wani wanda Allah zai mishi haka saboda soyayyar da ke tsakankaninsu sai kuma a gan shi ya koma shan taba, ko a gan shi ya koma gantali, ko ba zai yiwu ba. Ai zuciyar ta riga ta yi tsarki, zuciyar ta riga ta yi tsarki, da aka kyawawa kawai za ka ga yana fitowa daga gare shi. Kyawawan al'amura, kyawawan ɗabi'u da halaye da kusantan Allah za ka ga yana kusantuwa zuwa gare shi. Abinda zai nuna maka haka, idan ka ɗauki sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, babu wani sahabi wanda aka ba shi lasisin aljannatin a duniya da tarihi ya nuna cewa ya takaita wurin aikin alkhairi, babu. Ga kusanan da yawa wanda an ba su aljannan Allah tun suna duniya, aƙalla dai guda goma na wanda kowa ya san su: Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu, Talhatu, Zubairu, Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman da Amir bin Jarrah, Abu Ubaida, duk an ba su aljanna tun a duniya, amma babu wani wanda ya takaita cikin aikin Allah. Kullun darajar su karuwa yake. Ga su Thabit bin Qais bin Shammas, kakakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi ma ya sami aljannansa tun a duniya, amma kullun ƙara kusantan Allah yake, kullun zuciyarsa ƙara tsarki take yi. Ga matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Nana Aisha, Nana Khadija, ga sunan da yawa, amma kullun ƙara kusantan Allah suke. Babu wani na Allah da aka samu cewa wai ya koma da baya, babu cikin tarihi. Da haka idan ka zama na Allah kullun ƙara ci gaba za ka samu. To wannan yana daga cikin tagomashin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaunaci bawa. Kuma idan Allah ya ƙaunaci bawa, sai Allah ya rika ɗora shi akan maƙiyansa, shayatinul insi wal jin. Duk wannan cikin tasirin Allah ya ƙaunace ka, saboda duk wani mummuni yana da maƙiya a cikin shaidanu da cikin mutane, cikin aljannu da mutane akwai maƙiya. Saboda idan ba ku manta ba, cikin hanyoyin da shaidan ke bi akan ɗan adam ko akan mummunai, zai so ya ɗora su akan shirka da kafirci. Idan wannan ya ta'azzara, zai ɗora su akan bid'a. Idan bai samu wannan dama ba, zai ɗora su akan manya-manyan zunubai. Idan bai samu dama ba, sai ya ɗora su akan ƙananan zunubai su ta yi. In bai samu daman haka ba, sai ya shagaltar da su bil mafdul, su shagaltu kawai da aikace-aikacen da ba lada ba zunubi. Kawai mutum ya kwanta yi ta bacci, kaga ba za a ce yana da wani lada a cikin yawan bacci ba, ai ko da bai zunubi ba. In wannan ya gagara, to da haka duk wata kofa da shedan zai cutar da dan adam tarifi to sai in gizo maka waliyan shi masoyan shi cikin mutane da aljannu sai su yi ta cutar da kai rabbi anni masani shaytanu bi nusbin wa azab yawwa sai shedan ya turo rundunan sa sai ta cutar da kai wannan ya zage ka wannan ya bata ka wannan ya ci maka mutunci wani lokaci amma zo a kama ka a dake ka a shirye yaki da kai domin dai a karkatar da kai daga hanyar gaskiya in ba ku manta ba idan mun yi magana akan wannan a cikin littafin ma'arakatu shaytan to wannan yana daga cikin yadda shedanin nan shedanu ke bi to idan Allah ya kaunaci bawa to sai ya dora ka akan wannan makiyam sai a taru a kulla makirci yadda za a bata maka suna amma azkar dinka na safiyar rana dai ta ruguza wannan sharrin da aka kulla sai a takura rayuwanka a jefa ka cikin talauci da wahala da kunci domin dai ka kangare ma Allah domin ka koma kana fafutukan neman duniya ko ta kowace irin hanya azkar dinka na kwanciya bacci kawai sai Allah ya ruguza wannan makircin gaba ki da sai Allah ya baka karfin zuciya sai Allah ya baka sabaki sai Allah ya ci gaba da dawwamar da kaunansa a cikin zuciyarka gabaki daya fadan da makiya Allah ke yi da kai cikin mutane ko aljannu sai Allah subhanahu wataala sai ya cire maka radadin mutane suna ganin kana wahala kana fada da makiyan Allah amma kai kuma Allah subhanahu wataala ya cire maka radadin baka ganin akwai wata damuwa a ciki sai kaga yaqininka ya karfi tawakkalinka ya karfi da haka duk wanda ya sami yaqini akan Allah ya samu tawakkali mai karfi akan Allah ya zama rinjayi akan makiyansa ko da ko ta kai ga sun kashe shi daga baya kololon abin da za su iya yi kenan amma zuciyarsa tana nan a rayi domin tana tare da Allah soyayyen Allah ya mamaye ta to da haka duk wanda yana daga cikin irin riba da bawa ke samu idan Allah subhanahu wataala ya kaunace shi haka nan duk wanda Allah ya kaunace shi Allah yakan isar masa daga damuwoyin duniya da kuma na ranar tashin alkiyama duniyan nan tana cike da ababan bakin ciki da ababan damuwa da abubuwa masu tada hankali amma idan akwai alaka ta soyayya tsakankaninka da Allah to duk Allah subhanahu wataala zai karkatar maka da waɗannan miyagun damuwan da ke samun bayi a cikin duniya nakan taba ga misali a irin wannan gaban in ka kalli kawai rayuwar sahabbai zaka gane wannan dama dai duniya mutum yana son ya ga yana da kuɗi to sahabbai ba su da kuɗi amma ba sa bakin ciki mutum yana son ya ga yana da waɗansu kyale-kyale na duniya sahabbai ba su da shi amma ba sa bakin ciki duk wani abin da ka san yana natsar da zuciyar bawa a duniya sahabbai sun rasa shi sun rasa shi amma baya sa su bakin ciki har da alaka tsakankanin mace da namiji sahabbai da yawa da an ba su dama da sun dandake kansu sahabbai da yawa ba su dandake kansu ba amma kuma sun nicanci shimfiɗan mata har akwai sahabban da sai annabi ya rike musu biriki irin su Abu Darda ga su kusan duk sahabban haka suke su Sayyidina Umar duk haka suke duk wani abin da ka san wai shine ke sanya ma bawa damuwa a duniya yayi fafutuka ya samu to sun rasa shi kuma hankalin su a kunci wannan yana nuna maka idan ka zama na Allah Allah ya kaunace ka sai tafiyar maka da damuwan duniya zaka kudi bai tsaule musu ido mata ba sa tsaule musu ido mulki bai tsaule musu ido shuhura bai tsaule musu ido kullun sahabi yana nan a boye yana nan a boye yana nan a boye shi suna bai dame shi ba daukakan duniya bata dame shi ba lambobin yaban duniya bai dame shi ba shi kullun yana nan a boye ne har a yi mishi fatawa sai ya ce ku je ku tambayi sahabi wani sai ya tamarna irin Sayyidina Abdullahi dan Umar wanda a yanzu misali idan da ka ji an ce za a zo a yi maka fatawa amma wani ya ce ku zo ku yi muku kyale shi sai ka ce kaga yana min hasada akwai wanda yake so an jarabce su a duniya su suna ganin kowa hasada yake musu wanda ya fada cikin wannan ya fada cikin wani wata cuta sai ya ji ya nemi tsarkin zuciya akwai wanda yake kawai shi yana ganin shi kowa hasada yake mishi kowa hasada yake mishi shi kuma kaga irin tasa zuciyar kenan inda yake kallon abu a hagungunci sama da ƙasa kowa yana mishi hasada to wannan kaga wata ɗabi'a ce wacce take ba masu tsarkin zuciya kake samu da su ba masu tsarkin zuciya ba sa irin wannan ɗabi'a wanda ma za ka yi mishi kuskuren yana nan yana neman maka gafara yana ganin laifin shi ne mutanen kirki kenan kai mishi laifin tabbas ka yi kila ka yi mishi hasadan kila ka zage shi kila kai kaza amma in ya koma sai ya rika ganin waɗannan matsalolin fa duka laifina ne ni na bude kofa akai kaza ni na rufe kofa akai kaza ni ne kaza ni ne kaza ba wai ya sa mu zuciyar shi yanzu wani ma na mun hasada 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 zaka ci azabtar da zuciyarka a banza ne kuma ba za ka warke ba ka hutar da zuciyarka kawai ka dauka in mutane sun mun kuskure ni ma ne musu kuskure haka ka'idar take bai yiwa a ce kai kadai yake ma kuskure kai baka ma kowa kuskure to idan Allah ya ce miki mutum a cikin soyayyansa duk sai ya gusar maka da irin waɗannan damuwoyin ɗan kutun gwilan da ɗan hasadan da ɗan tsurkun da ɗan waye su je su yi ta abinsu kai baka ma san suna yi ba kai Allah ya warkar da kai daga wannan damuwar ta duniya to duk wannan yana daga cikin irin riba da zaka samu idan Allah ya kaunace ka to amma kai ya za a yi ka gane cewa kai kana kaunan Allah tunda wannan ayan ta ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son Allah to kai ya za a yi ka gane cewa kai kana son Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ai qur'ani ya kawo mana قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم duk wanda ke ƙariyan san Allah kamar yanda kishi ne ayan da mallan zai kawo a gaban nan kadan bari mu karanta ta kawai mai bayanin ta kawai in muka zo sai mu abin nan wannan ayan malamai suna kiranta ayatul imtihan jarabawa ce saboda magana da baki ba a biyan haraji kowa na iya sakin baki ya bude baki ya faɗa abin da ya ga dama a ƙarƙashin wannan ne waɗansu suka bude baki suka ce muna son Allah suka yi ta tutiya suka yi ta ƙaryan wai suna son Allah to shine sai Allah subhanahu wataala duk sai yanki al'amarin sai ya ce qul ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuna son Allah soyayya ta gaskiya to ga jarabawa fattabi'uni ku bi ni kenan yuhibbukum Allahu kuma sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku Allahu ghafurur rahim malama suka ce to ga ayan jarabawa duk wani wanda zai fito ya ikrarin cewa ina son Allah to sai ka kalla wani irin bi yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidan annabi ita ce aqidar sa koko ya zo da sabuwa to tun anan zai gane cewa soyayyan ƙarya yake ma Allah ba masoyin Allah ne gaskiya bane ibadan annabi ta ishe shi ko sai da ya hada da dabara tun anan zai gane cewa soyayyan da yake riya cewa yana ma Allah na ƙarya ne haka nan kuma ɗabi'unsa ɗabi'u ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koko akwai cin karo to wannan alama ce da ke nuni akan cewa shi masoyin Allah ne ko ba masoyin Allah bane kawai idan ka dauki kanka ka dora ta akan wannan faifan zaka iya tantance kai masoyin Allah ne ko ba masoyin Allah bane ka dauko a cikin aqidu ka dauko a cikin aqidu akwai aqidun annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya rayu akan su hanyar da ake bi a gane aqidun annabi sallallahu alaihi wasallama shine abinda qur'ani yazo ingantacciyar sunna ta tabbatar ta bayanin sa to aqidan manzon Allah kenan duk wanda yazo da koma bayan wannan to ba masoyin Allah bane to haka nan a cikin ibadu haka nan a cikin ɗabi'u wanda yake kaman a cikin da'irar ahlus sunna wannan shi yafi wahala kuma wannan rashin wannan yana nuni akan cewa akwai wato nisa ne tsakankanin bawa da Allah a cikin dama ɗan bid'a da sauran su dama a aqida ne aka ci karo aqidan annabi daban aqidan sa daban da haka wannan an riga an rufe babinsu wannan kace da su alai to ka dauko a cikin da'irin ahlus sunna sai kaga mutun yana sunna amma yana zuwa da waɗansu abin nan ibadu wanda yake ma anzalallahu bihamin sulta nakan ta bada misali sai a gama sallan farilla sai kaga wani ya dauko wani abu wanda shine kawai ya zauna kirkiro makansa ana gama sallan farilla sai ga wani yana karanta lakar ja'ako assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakar ja'ako rasulun wani yake ka kun fahimci abin da nake nufi in kadin cikin mutane zaga irin wannan zarbadiyan da kitar haddin a cikin ibadu da yawa wanda yake kuma amfanin aiko annabi shine ai mishi da'a a cikin abin duk da ya karanta sai ga mutane kwata-kwata wannan bashi daga cikin lissafinsu kowa sai ga kirkiro ma kansa abin da ya ga dama yana ganin kuma yana son ya kusanci Allah da shi sai ga wani mutum ya je dauko na cirbi yana ta wahalar da kansa ya zama amilatun nasiba ka ganshi da cirbi ya riki yana ta ja yana ta ja yana ta ja me yake fadi ma wani bai ma san abin da yake fadi ba yana son ne ya kafa 999 anna laka haza ina ka samu wannan da haka a cikin zikirora bid'o'i sun shigo a cikin salloli ma bid'o'i sun shigo har a cikin azumi ma bid'o'i sun shigo bid'o'i da yawa a dabi'un dan adam wanda yake ma anzalallahu biha min sultan to haka nan kuma a cikin dabi'u to kaji yadda kuma ahlus sunna da dama suka samu tasgaro ga mutun yana riya sunna ga mutun ya bar gemu ga mutun wandan shi digilalle yana cewa su ne ahlus sunna amma in kai mu'amala da shi baka fatan ka kare gobe saboda mummunan mu'amala wannan rashin tarbiya da rashin girmama na gaba yayi yawa a cikin dabi'un matasan ahlus sunna akwai wanda sarkin shi kadai bai ma isa ya zama da shi ya mishi fada ba sai dai su yi ja'inja sarkinsa ne kila misali ya samu sabani da matarsa sarkinsa ya ce me ya faru kila ya ga inda ya kamata ya mishi fada ce zai mishi fada to shi dan salafiya ne ba wanda ke mishi fada haka za a zauna ya gaggaya mai maganganun da ya ga dama bai kunyan kowa a duniya ba wani malamin da ya isa ya gaya masa me yasa su ɗan salafiya ne ba wanda ya isa ya mishi fada ya dora shi akan daidai me yasa su ɗan salafiya ne su ba sa kunyan uban kowa kai ka san wannan ba ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga ɗabi'u sun gurɓace abubuwa sun tabarbare sun lalace ɗabi'u munanan ɗabi'u sai ta jan masunan zagi anya kana jan za ku daidaita da manzon Allah ka rika jan masunan sa zagi ta ina zaka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ka jan masunan sa zagi to irin wannan miyagun ɗabi'un shike yawa a cikin matasan ahlus sunna irin kunyan nan da kawaicin nan da daga kafa da kau da kai da yafiya su duk ba su da shi sai dai takaitattu to wannan kaga yana daga cikin manyan kalubale to wannan dai ayan ta tabbatar da in kuntum tuhibbunallaha in kun kasance da gaske kuna son Allah fattabi'uni kubini inji annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullahu kuma Allah zai kaunace ku shine mahallin shahid Allah zai kaunace ku Allah zai so ku da haka wannan ayan tana nuni akan soyayyen Allah subhanahu wataala sannan cikin alaman bawa yana son Allah zaka ga ya san Allah, ya san Allah, ba wai sani kawai da baki kawai, sani irin na tasha. In aka yi magana da ɗan tasha, da karuwa, da ɗan daudu, kowa yanzu ya san Allah. In ka tambaya waye ya san Allah, kowa zai ce maka ya san Allah. Ba Allah dai shine maliki ba? To waɗansu wannan ɗin ma a bakinsu ya tsaya, amma zuciyarsu bata kimshe wannan ba, bata ƙudurta wannan ba. Sanin Allah haƙiƙanin sani, a san Allah da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa da cancantansa da bauta subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya san wannan haƙiƙanin sani, haƙiƙanin sani, to ya san Allah. Wanda ya san sunayen Allah, ya san sifofinsa, to za ka ga, ai mun karanta a cikin kitabun tauhid nan ko? Yawwa, mun karanta a cikin kitabun tauhid babin da yake magana akan man ankara shay'an min al-asma'i was-sifati. Mun karanta yadda sunayen Allah da sifofin Allah suke tasiri a cikin zukatan bayi. Akwai waɗansu rundunan sunayen Allah da sifofin suna sanya maka girman Allah ne a cikin zuciyarka da kwarjinin Allah, wanda zai kai gaba za ka yi ƙetare al'amarin Allah ba. Waɗansu rundunan na sunayen Allah da sifofinsa suna baka ƙauna ne tsakankaninka da Allah. Da haka ka san Allah, farin sanin Allah. Duk iya yadda wani zai hudo maka, ko shedan cikin mutane ko aljannu, za ka iya tantance wannan Allah ne, wannan ba Allah ba ne. Don akwai wanda zai ce maka shi ma Allah ne. Manzo Allah sai yake cewa da yake bayanin dujjal, ya ce zai zo ya ce shi ma Allah ne, shi ma wani ne, ya ce amma ku sani cewa Allah ba ido ɗaya yake da shi ba, kuma ba a ganin Allah sai ranar tashin alkiyama. Annabi ya gaya maka cewa akwai wanda zai zo ya kirani shi ma Allah ne, amma ka riƙa hararo kai menene ka sani na gaskiya dangane da Allah. Ai Qur'ani ya zo maka da shi, sunna ta zo maka da shi. To akwai irin waɗannan, akwai irin waɗannan. Da haka sai ka san Allah haƙiƙanin sani, sannan zai tabbata cewa kana cikin masoya Allah. To sannan sai ka yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. To duk da waɗannan suna daga cikin ababen da idan bawa ya tsare su, ya tabbata cewa yana daga cikin masoya Allah. Allah ka ƙaunace mu. Malai ya kawo ya ce da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Lallai Allah yana son fi na mahalli shari, inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili, lallai Allah yana son waɗanda suke yaƙi a tafarkin Allah. Saffan, suna sahu-sahu, ka'annahum bunyanun marsus, kai ka ce gini ne wanda ke ɗan fare da junansa, haka suke yaƙi a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah yana son masu irin wannan ɗabi'a. Mahalli shari shine yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili, yana son masu yaƙi a tafarkin Allah. Saffan, kuma suna yin yaƙin ne a cikin sahu, ba ban kaura da shiririta ba, ba kowa kawai ya ɗauki makamin shi, wannan ya yi gabas, wannan ya yi kudu, wannan ya yi yamma, wannan ya yi arewa, wai za a je jihadi, ba haka ake jihadi ba. Jihadi ana yin shi ne saffan, sahu-sahu, ka'annahum bunyanun marsus. Malamai suka ce a cikin al'amarin sallah akwai kamanceceniya da yaƙi, wanda ya tsara sallah irin yadda ya kamata a tsari, to akwai kamanceceniya da irin wannan yaƙin da Allah subhanahu wata'ala ke son masu yinta. Dama dai sallah ai kaga sahu ne, an yi sahu-sahu, sannan yaƙi, an taɓa yin yaƙi babu kwamanda, to haka nan a sallah ba a sallah sai da kwamanda. Waye kwamandan yaƙi, kwamandan sallah? Shine imamu. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman ne don a yi koyi da shi. In ya ba da umarni ba wanda ya isa ya saba. In ya ce Allahu akbar, kowa zai tafi Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidahu, kowa zai tafi rabbana wa lakal hamd. In ya ce assalamu alaikum, kowa zai sallama. Da ka shine kwamanda. To ga kuma su cikin sahu-sahu. kuma gashi abinda ake so ayi a gurin yakin nan shi ake a gurin sallah. Izalikitum alladhina kafaru zafan fala tuwallahum aladbar, kaga ba a juya baya sai sallah ta gama. Sannan kuma zkurullaha kaseeran, ana ambatan Allah da haka nan a sallah take. Da haka wanda bai je yaki ba amma Allah ya bashi dama ya tsaye da sallah, to Allah subhanahu wataala yayi nini ya girmama shi, ya nini ya kaunace shi. Da haka mu tsara sallan mu sosai, ka tsara sallah sosai, tana daga cikin manya-manyan al'amuran da za ta jawo maka soyayyen Allah. Da fadin Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum. Allah yana cewa ka gaya musu, in kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni, yuhibbukum Allah allazi soku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta dhunubanku. Da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghafurul wadud, Allah shine al-ghafur, mai yawan gafara, al-wadud, mai kauna, mai kaunan bayansa mummunai. Duk dai waɗannan mala ya kawo su ne domin ya tabbatar da sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wataala. Al-wuddu, al-wudd soyayya ce ita ma. Dama soyayya a Larabci yana da kusan daraja da yawa, kusan daraja goma. To al-wuddu yana daga cikin dangogin soyayya. Allah subhanahu wataala al-ghafur ne, mai yawan gafara, kuma al-wadud mai nuna soyayya ko kuma mai san bayansa nagartattu. To duka dai waɗannan mala ya kawo su ne domin ya tabbatar da sifa ta al-wuddu, al-muhabba da al-wuddu ga Allah subhanahu wataala. To ina ga mai hakuri mu dakata a nan. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta. صلى الله وبارك على النبي الكريم. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.